الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيان هكا ينقوى مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci a wannan masallaci na Alhaji Muhammad Indimi da ke jihar Borno a garin Maiduguri a wannan yammaci na ranar Laraba 18 ga watan Ramadan, hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1429, yinin da ya zo daidai da 17 ga watan 9 shekarar miladiya ta 2008, a inda muke cikin tafsirin surati Hud. Ajiya mun kwana akan aya ta nawa ne? To, kafin mu je ga ayoyin da zamu karanta, akwai wata takarda da jiya aka bani. Kun san mun yi magana akan tafsirin fadar Allah, afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun min, inda muka tsaya muka yi dogon bayani na fayyace tafsirin da malamai suka yi ma wannan aya din, da maganganu da ra'ayyuka daban-daban, wanda muka karkare da bayanin ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wajen fassara wannan aya din, inda muka ce man kana ala bayyinatin din nan shine Annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa gaba daya. Wa yatluhu shahidun minhu din da muka ce shine Al-Qur'ani mai girma. Akwai kuma tafsirin da Ibn Taymiyyah shi ma yake cewa shahidun minhu din nan yana nufin wato al-amalus salih, aiki na kwarai da mumini zai yi. To, mun kawo ra'ayyuka daban-daban, daga ciki mun kawo ra'ayin mabiya addinin Shi'a, wanda muka ce sun dauki wannan aya a matsayin ayoyin da suke misalai da su, waɗanda suke cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sun jirkita su, sun cire wani abu, sun gabatar da wani abu, sun jinkirtar da wani abu, shi yasa ma aka kasa gane ma'anar ayar. Kuma ayar tana magana Sayyidina Ali ne, wanda a jiya dai mun yi bayanin cewa wannan magana ce mai rauni, ko da an samu wasu daga cikin littattafai na sunna sun kawo ta ne ta sigar bayanin ra'ayyukan da aka faɗa, wanda mu ma mun faɗa sun kawo ta ne ta sigar bayanin wane ya ce kaza. To, amma a jiya sai aka kawo mun wata takarda, wanda suke da'awar su mabiya addinin Shi'a ne suka rubuto ta zuwa gare ni kai tsaye, wato zuwa ga Muhammad Sani rijiyar lemo. To, wannan wasiƙa sun rubuta ta da Larabci, kuma sannan sun fassara ta da Hausa. Abinda dai suke faɗa a cikin wasiƙar, suna kira ne zuwa ga cewa a ba su dama su ma su yi bayanin aƙidar su a gaban jama'a. Sannan kuma ni da na zo Maiduguri ba wani abu da na yi sai sukar aƙidin wasu muminai da cin mutuncinsu da sunan yaɗa addinin Allah, tare da cewa bana koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama wanda aka aiko shi rahama ga duniya gaba daya. Suka ce banda zage-zage ba abinda nake yi, saboda haka ina taimakawa makiya Allah America da yan kanzaginsu. Suka ce su a tsammaninsu na zo nan ne domin in haɗa kan abinnan kan musulmin jihar, abinnan jihar Borno garin Maiduguri. To, amma kuma sai na yi abinda ba haka din ba. Suka ce kuma wannan ayar da na fassara, afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun minhu, ta cikin surati Hud. Suka ce masu adalci daga cikin malaman tafsiri na ahlus sunnati wal jama'a su ma haka suka fassara ta da cewa sayyidina Ali ake nufi. Suka ba da sunayen littattafai irin tafsirin Tabari, tafsirin Fakhruddin Razi, Mafatihul Ghaib, da su Ad-Durrul Mansur, su Kanzul Ummal, da dai littattafai kamar guda 10 da suka rubuta. to yanzu shigowa ta kuma sai aka bani wannan photostat din shi ma na wani littafi ne wanda daga bani shi na fahimci cewa duk littafin goma da suka kwafo suka rubuta ba wai littafin suke da su suka duba ba, don a cikin wannan abinda shi ya rubuta musu shi suka dauka, saboda littafi ɗaya ne kawai, amma nan kaga littafi goma aka yi maka list, goma su ne wannan littafin, saboda haka kaga wannan shi zai abinda kuma zai kara nuna maka cewa ba san abinda suke yi ba. Domin na farko zan fara da ita wannan aya din da abinda suka kawo, in ba kuma ta ba mun karanta wannan isnadi na Abbad ibn Abdullah wanda muka ce Ibn Abi Hatim ya ruwaito shi, wanda muka yi magana akan cewa shi Abbad ibn Abdullah din shine illar wannan riwaya, wanda yake cewa Sayyidina Ali shine ake nufi, wanda malamai sun ce yana da illa shi Abbad ibn Abdullah, kaga mun kawo shi mun faɗi illarsa, kuma ka kuma kawo mana shi a matsayin hujja, kaga akwai shirme, wannan shi ake kira al-musadara al-matlub, malaman mantiki suna kira wannan al-musadara al-matlub, kai hujja da abinda shi ake jayayya a kansa, ni ban yadda wannan isnadin ya inganta ba, ya za ka yi mun hujja kuma da abinda bai inganta ba a guri na, kaga akwai shiririta. To sannan waɗannan sunayen littattafai duk da suka kawo tafsirut tabari, kamar yadda kuka sani yana kawo ra'ayyuka daban-daban, ya ce wane ya ce kaza, wane ya ce kaza, wasu sun ce kaza sai ya kawo isnadin, wasu sun ce kaza sai ya kawo isnadin, daga ƙarshe sai ya ƙarƙare da faɗar ra'ayinsa shi kuma. In ka ce tabari ya fassara aya da kaza, to ya kamata a ganta cikin ra'ayin da ya magana, ya ce ni ga abin da na zaɓa ko? Duk mutumin da ka ce tabari ya fassara da kaza, ya kamata in ka duba littafin tabari ka ga cewa tabarin nan ya ce ni ma na yarda da wannan fassara haka take. Amma in ka ga ya saba mata ya ce wannan ba daidai ba ce ga daidai ɗin, sai kuma ka ce haka tabari ya ce, kaga anan babu adalci. Shi yasa kamar maganar da muka faɗa kuma muna nana ta koda yaushe, Ibn Taymiyyah yana cewa idan wajen a yi amfani da hankali ne shi a sun fi kowa wauta, idan wajen a kawo naƙali ne wato a kawo ruwayar maganar wani sun fi kowa ƙarya. To kaga dai in ka koma tafsirin tabari, tabari ruwaya ya kawo ra'ayyuka, sai ya ce wa qala al-akharun, wasu kuma sun ce ala ake nufi, sai ya kawo isnadi, haddathana Muhammad ibn Umar al-Asadi, haddathana Ruzayk ibn Marzuq qala haddathana Sabbah al-Farra' an Jabir an Abdullah ibn Nujay qala Ali radiyallahu anhu ma min rajulin min Quraysh illa wa qad nazalat fihi al-aya. Mun karanta wannan ajiya. To da ya kawo wannan sai a ƙarshe sai yake cewa wa aula hadhihi al-aqwalu allati dhakarnaha bis-sawab fi ta'wil qawlihi wa yatluhu shahidun minhu qawlu man qala huwa Jibril. Sai yace magana da tafi daidai a cikin maganganun duk da muka kawo, maganar wanda yace wa yatluhu shahidun din ana nufin Jibril. Kaga shi fara'in da ya zaba, amma an kawo shi cikin jerin waɗanda suka ce ala ake nufi. An yi adalci anan, an yi gaskiya anan, an yi ƙarya. Saboda haka har ya kawo ma maganar waɗanda suka ce ali ɗin ake nufi ya yi raddinta. In ka koma duk zaka gani kada mu ɓata lokaci da yawa. Yace aula al-aqwalu allati dhakarnaha bis-sawabi qawlu man qala innahu Jibril. Yace wannan shine yake daidai cikin maganganun da muka faɗa. Sannan isnadin da ya kawo, riwayar da ya kawo da isnadin da ya kawo, a cikin salsalar isnadin na farko akwai mutumin da ake cewa Sabbah ibn al-Farra'. Sabbah ibn al-Farra' din duk zaka je ka bincike littafin tarajum ba zaka ga tarjumar sa ba. Akwai wani wanda yake da kama da irin da sunan sa, ana ce da shi Sabbah ibn Yahya al-Muzani, wanda shi kuma dan Shi'a ne. Sannan a cikin salsalar isnadin inda ya kula zai ga an ce an Jabir, watakila bai san wani Jabir ake nufi ba, wannan shine Jabir ibn Abdullah al-Ju'fi. Jabir ibn Abdullah al-Ju'fi rikakken dan Shi'a ne. Shi'ar ma baka ta rafidanci, ba wai shi'ar biyayya ga ko girma abin nan iyalan gidan manzon Allah ba, a'a shi'a ta zagin sahabbai da kafirtansu. Jabir ibn Abdullah al-Ju'fi wannan ita ce aqidarsa. In ka duba al-Majruhin na Ibn Hibban yana cewa kana min ashabi Abdullah ibn Saba wa kana yaqulu inna aliyan yarji'u ila ad-dunya. Aqida sake nan yana daga cikin mabiya ba Yahudan nan Abdullahi dan Saba, wanda Sayyidina Ali ya ringa kona mabiyansa saboda suna cewa Sayyidina Ali Allah ne. To Jabir ibn Abdullah al-Ju'fi wanda shi ya kawo ruwayar a sanadin cikin tafin tabari ta hanyar sa aka samo maganar, me wannan aqidan ne mabiyin Abdullah ibn Saba ne kuma kuma har ma yana ganin cewa sayyidina Ali zai dawo duniya wai bai mutu ba yana nan cikin girgije saboda haka in an ji tsawa an ga walƙiya da sayyidina Ali ne wannan yana nan cikin littafin Shi'a a rubuce saboda haka su a gurin sayyidina Ali ba mutuwa yayi ba sama aka yi da shi to Jabir ibn Abdullah al-Ju'fi shine a wannan isnadin fa da yake cikin tafsirin Tabari shi yasa Tabari ya jefar da maganar kuma ita kadai ce riwayar da ya kawo sannan ya kawo wasu ruwayoyin sannan ya zabi shi abinda yake gani shine daidai amma sai aka ce shi ma ya ce al'aki ne kaga ƙarya ta Shi'a fa shi yasa sai an yi a hankali sannan tafsirul kabir ko at-tafsirul kabir sun rubuta tafsirul kabir wanda duk yana daga cikin jahilcin nasu at-tafsirul kabir ne al-kabir sifa ce ta at-tafsir ba zai zama mudaf wa mudaf ilayhi ba at-tafsirul kabir shi da ake kira mafatihul ghaib na Razi Razi shi ma ra'ayyuka ya kawo kamar yanda Tabari yayi shi ma kuma zai dauko ne daga cikin abin da ya gani an rubuta a littafan da suka gabace shi saboda haka shi ma abin da ya kawo ra'ayyuka ya kawo daga ƙarshe shi ma sai ya zabi ra'ayin da yake ganin shi ne daidai yace albayyinatin nan afa man kana ala bayyinatin nan ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa yace ko ana nufin mu'mine ko ana nufin annabi da mabiyansa gaba daya albayyinatin nan ana nufin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallama ko alqur'ani da aka bashi wayatluhu shahidun din yace ana nufin injila saboda ka shi bai ma dauki waccan maganar ba amma shi ma kaga an kawo shi alis saboda a baka tsoro kai da baka da karatu ka ga list din littafai 10 sai ka dauka duk suna goya wa Shi'a bayani wanda ko ba haka bane tafsirur Razi tafsiri ne da malamai suke ta magana akan sa ko da ma a ce Razi ya tafi kan wannan maganar wannan ba zai lizimci ahlus sunnati wal jama'a ba saboda tafsirur Razi shine tafsirin da ake cewa akwai kwashe-kwashe a ciki ana har ma wasu suna ce ba fihi kullu shay'in illa tafsir komai ma zaka samu a ciki sai dai tafsirin ne babu to Razi ba ash'ari ne wanda yake jalt wanda kuma an san irin ra'ayinmu da fahimtar mu dangane da ash'ariyanci kaga ka kawo mana shi a jeri ballantana ma kuma baya tare da kai sannan ad-Darul Mansur na Suyuti ka kawo Suyuti a cikin waɗanda suka fassara ayar da cewa al'aki nufi ad-Darul Mansur in ka cire muqaddimar Suyuti in ka cire muqaddimar tun daga kan fatiha har karshe baya da magana a ciki bai ce komai ba gum yayi wanda bai ce komai ba ka jingina masa magana layun saboda sakitin qaul shi bai faɗi komai ba ruwayoyi ne yake kawowa wani ya ruwaito kaza wani ya ruwaito kaza wani ya ruwaito kawai abin da ya tayi tun daga farkon littafin har ƙarshe kada girman sa ya baka tsoro tun daga farko har ƙarshe abin da ya tayi kenan shi bai ce komai ba amma nan an ce ya ce gaskiya aka faɗa ko ƙarya sannan kanzul ummal kanzul umma ba littafin tafsiri bane ko littafin tafsiri kanzul ummal ba littafin tafsiri bane wani ne yace zai tara duk hadisai in an ce duk hadisai da mai kyau da mara kyau saboda ka dan hadisai kawai sai rattaba su akan huruful mu'jam don haka duk wani abin da ya gani an ce haddasa na zai fada ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane ka kawo mana shi a matsayin hujja ba ma malamin tafsiri bane ballantana har ka ce ya fassara ayar kuma malamin ahlus sunna wal jamaa kaga shirman Shi'a ka kawo tazkiratul khawasul umma na Sibt ibn al-Jawzi na san bai taba maganar littafin ba dan duk wannan littafin da nake fada ba ganin su akai ba duk anan aka kwaso su littafin goman su ne wannan photostat din na hannuna Sibt ibn al-Jawzi sunan shi Yusuf ibn Quzughli dan na san watakila da za a yanka shi ba zai faɗi sunansa ba sunansa Yusuf ibn Quzughli baturke ne ya rasu hijiran manzo Allah tana 654 wato a ƙarni na 7 yana da wani littafi mir'atuz zaman littafi ne na tarihi wanda Zahabi a tarjamarsa a cikin sayar yake cewa na ga littafin da ka ga littafin ka gani za ka san ɗan Shi'a Ibn Taymiyyah a cikin minhajus sunna mujalladi na 4 ya ce shi abin da ya fahimci wannan mutum shi Sibt ibn al-Jawzi kawai ɗan duniya ne me za a bashi kawai me kake so ya wallafa maka littafi akai ka biya shi saboda haka in ya haɗu da 'yan Shi'a zai wallafa littafan da suke zagin sahabbai saboda haka in ka duba cikin littafin mir'atul zaman akwai zage-zagen sahabbai da yawa a ciki saboda ya gamsar da ƴan Shi'a abinda za su bashi na kuɗi na dukiya na duniya. In ya haɗu da sarakunan da suke da'awar abin nan bin mazhabar Abu Hanifa ya wallafa musu littafin da yake daidai da mazhabarsu. In ya samu kuma inda ahlus sunna suke ya wallafa littafin da yake girmama khulafa'ur rashidin. Saboda haka Ibn Taymiyyah ya ce dan duniya ne kawai wannan. Duniya yake nema. Ya ce daidai yake da mutumin da aka ce ala ayyi madhhabin anta, sai ya ce fi ayyi balad aw fi ayyi madina, wai an tambaye shi kai wacce mazhaba kake, ya ce a wani garin, ko a kowane gari da mazhabarsa. In yana garin sunna shi sunna ne, in yana garin Shi'a shi Shi'a ne, ce wacce mazhaba kake ce a wani garin, to haka Sibt ibn al-Jawzi yake. To ka kawo shi a matsayin wai a je mu wai mu je mu duba malamin tafsiri ne na ahlus sunna, kuma littafin da ka kawo ba ma littafin tafsiri bane. To haka inda zamu bi, ya kawo as-Sa'labi fi tafsirihi, tun daga nan ne shakkar anya ma wannan littafin suke da shi, domin littafin as-Sa'labi at-tafsir al-kabir na Sa'labi zuwa yanzu ba a ma buga shi ba, makhdud ne shi mai wannan aikin, wanda ya aikin wannan littafin ya koma ya gano makhdud din, ya rubuta musu abin nan, sai suka dauko suka rubuta nan. Amma littafin Sa'labi makhdud ne har zuwa yanzu, ba ya da tafsiri matbu. Akwai tafsirin Sa'alibi, akwai Sa'labi, mutum biyu ne. Sa'alibi malamin al-wahidi mai asbabin nuzul, don sun kawo asbabin nuzul ana na wahidi, malamin sa ne shi as-Sa'labi. Shi kuma kamar yadda Ibn Taymiyyah yake cewa a tafsirin sa yajma'u shay'an wa diddahu ka hatib laylin ne, wato kamar mai itace a cikin dare, mai yin itace da daddare, zai iya dauko mamici ji yana san ice ne, sauraka komai yake tarawa. Sauraka akwai hadisai barkatai wanda ba su da inganci a cikin tafsirin sa. Haka nan almajirin sa al-wahidi, duk da cewa Ibn Taymiyyah yana cewa shi yafi almajirin sa kasancewa kan aqidar salaf, al-wahidi yana da tawili a cikin aqidarsa, amma banda Sa'labi. Sai dai kuma littafin sa ya tarkata komai, shi yasa baka ganin riwaya a cikin littafin sa kai hujja da ita, sai ka bi isnadin ta, kamar yadda muka karanta isnadin Tabari din nan, sai ka bi isnadin ka kalaidace kaga cewa duk amintattun mutane ne, sannan kai hujja da abin da ya kawo. Saboda yana tara ahadith mawdu'a, yana kawo isra'iliyat, shi ne a farkon kowace sura sai ya kawo falalatta. Akwai wani hadisi guda daya wanda yake hadisi ne mawdu'i baragurbi na ƙarya, wanda ake jingina Abu Umama, a farkon kowace sura ga falalatta da annabi ya faɗa na kowace sura har zuwa ƙarshen alqur'ani, wanda wannan ƙarya ce, babu wannan. To ya kawo wannan a tafsirin nasu, kowace sura sai ya kawo wannan falala din, wanda kun san hadisin fada'ilul qur'an na wanda Isma, wani mutum da ake kira Isma ibnu Abi Nuh, wanda ake masa alkunya da Abu Maryam, wani mutum ne wanda ya kirkiri hadisai na ƙarya dangane da falala alqur'ani, ya watsa cikin al'umma, da aka tuntube shi me yasa yayi haka, yace wai ya ga mutane ne sun bar alqur'ani, shine yasa ya kirkiri wannan hadisan dan ya kwadaitar da su karatun alqur'ani. Babban makaryaci ne, ana kiran shi Nuh ibnu Abi Maryam, babban makaryaci ne. Ina ka koma cikin littafin tarajum na al-jarh wa ta'dil zaka ga magana akan sa. To wannan dangane da abinda suka kawo kenan. To duk wannan duk abin da suka kawo bai wuce wannan din ba, duk wani isnadi da za su kawo ba wani isnadi da ya inganta. Sannan kuma mu ma mun faɗa, ai ba mu ɓoye ba, ko mun ɓoye, sauraka hadhihi bida'atuna ruddat ilaina, muka faɗa ne ka dawo mana da shi, baka zo mana da sabo ba. Sannan a cikin takaddar sai suka fito da aqida su, duk da cewa an yi ta kokarin a ɓaɓɓoye ta, amma daga ka karanta takaddar zaka san cewa waɗannan mutane ya kamata a yi wa mutane bayani akan aqidarsu. Kaga ya fara da cewa abin nan wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in sayyidil awwalin wal akhirin wa khatamil anbiya'i wal mursalin muhammadin wa alihi at-tahirin, sai ya ce wa ashabihi al muntajabin al ghurr al mayamin alladhina ahsanu as-suhbah wa ablawu al bala' al hasan. Kaga anan yana ganin sahabbai akwai waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam suka kyautata zamansu da shi, akwai wanda kuma ba su kyautata zamansu da annabi ba. Saboda haka shi yana salati ne ga sahabban da suka kyautata zamansu da annabi. Kun san aqidar shi a sahabban manzo Allah bayan wafatinsa duk sun yi ridda,
sai ɗan tsirari da basu wuce kalissa fa su hannun yatsinka guda ɗaya ba, su kadai suka rage. Saboda haka waɗannan su ne sahabban. In ɗan shi a yace min yadda da sahabbai, sai ka ce to ka yadda da Abubakar da Umar da Usman, tambaye shi waɗannan. Ka yadda da Abu Huraira da Muawiya da Abu Sufyan, waɗannan ba sahabbai bane, duk sahabbai ne. Ka yadda da su, to nan zaka ga in shi an cin ya ratsa shi zai yi turus, zai san me zai gaya maka. Sai dai in bai san shi an cin ba, haka ake gaya masa a gurin taro, a ce mu shi a min yadda da sahabbai, ya zaci da gaske ne, to ya sani cewa ba duka shi ba sahabbai gaba ɗayan su in banda ƴan tsirari da ba su wuce kwara biyar zuwa bakwai ba, su kadai ne suka yi saura a musulunci bayan manzo Allah ya wafati, don ridda suka yi. Ma'ana aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi ta yi shekara 23 gaba ɗaya ya tafi a tutar banza, a tutar babu. Duk annabi sallallahu alaihi wasallam wahala yayi ta sha amma bai yi nasara ba, abinda shi a suke faɗa kenan. To saboda haka tun daga nan sai suka ce wa ala ashabihi almuntajabin algurril mayamin alladhina ahsanu suhba, wanda suka kyautata zama da annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga a nan shagube ake yi wa sayyidina Abubakar, Umar, Usman da sauran manyan sahabbai al-asharatul mubashirin bil janna din nan, in ka cire ali duk sauran shagube ake musu cewa basu kyautata zaman su da annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Sai suka ce walla'natu ala a'da'ihim ajma'in ila yawmiddin, masu runa rubutukan da suke nasiha cewa ina zagi. A cikin bayanai na akwai wanda na zaga, akwai wanda nace la'anar Allah ta tabbata gare shi, ba wanda nake la'anta illa iyaka in ce abu kaza ba daidai bane, ba haka yake ba, abu kaza ƙarya aka yi, kuma ina faɗar hujja. Sai suka ce ina zage-zage. Amma takardar su da fara sai aka bude ta da la'ana, sai aka bude ta da la'ana. Kuma wa ake la'ana? Sahabban manzon Allah, domin su ake ganin su ne maƙiya alil baiti, domin su ne suka kwace wa sayyidina Ali shugabanci. Shi ya kamata ya zama shugaba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam, amma sai aka kwace. Sayyidina Umar yayi kutu-kutu, suka hada kai da su da Abu Ubaidah ibn al-Jarrah da Abu Abdurrahman ibn Auf, aka kwace aka danka wa Abu Bakar. Saboda haka shi yayi ta zaman hakuri da su. To saboda haka a gurin su in suka tsine wa makiya ahlul baiti, suna nufin sahabban manzo Allah sune number ta farko, sune ar-raqmul awwal, kowa zai biyo baya ne. Mu da muka ce muna mun yarda da su, muna girmama su, mu ma mun shiga ciki a gurin su. Sai ya ce kuma assalamu ala man radiya bil islami dina, duk da akwai kuskure anan, assalamu ala man radiya bis salam ya rubuta, amma ina tsammanin mu bashi uzuri, kuskuren bugu ne. Ala man radiya bil islami dina wa qala la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah aliyyun waliyullah wa khalifatu rasulihi bila fasli. Ka duba wannan maganar, yana sallama ba fa ga dukkan wani musulmi ba, a'a yana sallama ne, yace ga wanda ya yarda da musulunci a matsayin addinin sa, yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah aliyyu waliyullah, kuma shine khalifan manzon Allah ba tare da samun shamaki ba. Wannan aqidar shi'a ce domin su yi mana raddi. Mu mun ce sayyidina Ali waliyi ne kuma khalifan manzon Allah ne, ba haka muke cewa ba? Ba yana cikin khulafa'ur rashidin ba? To amma duk da haka shi'a ba a yarda da mu ba, ana daukan mu a matsayin makiya Ali da ahlul baiti, saboda mu mun ce khalifan manzon Allah ne na hudu, su kuma a gunsu khalifan manzon Allah ne bila faslin. Faslin din nan shine Abubakar, Umar, Usman. To duk waɗannan a gurin su kwace suka yi, ba su ne khalifofin ba. Shine khalifa wanda yake bin manzon Allah kai tsaye ba tare da wani ya shiga tsakiyar su ba. To kaga abin da yake cewa kenan, yana sallama ga wanda ya yarda da wannan aqidar. Wannan shine yake son hada kan musulmi, ya ce ni ina so in raba kan musulmi. Amma shi a sallamar sama ya ce yana yin sallama ne ga wanda ya yarda sayyidina Ali shine khalifa bayan annabi kai tsaye ba tare da wani ya shiga tsakanin su ba. Kaga kenan a gurin sa waɗannan ba su cancanci sallama ba. Duk wanda bai cancanci sallama ba ya dauke shi a matsayin musulmi bai dauka ba. Shi yasa kalmar bila faslin ban sani ba, shi kofota yayi ya san abinda take nufi kenan. Ko kofota yayi bai san me take nufi ba. Dan wani lokaci gani suke ana rubuta a littafan da ake aiko musu daga Iran, suna karanta amma ba su san me take nuna ba. Duk sanda dan shi'a yace bila faslin, yana so ya maida maka martani da cewa da kai da kace ka yarda da khilafar Ali, wannan ba zai fishe ka ba. Su sun yarda da khilafar Ali ne, amma ba su yarda da ta Abubakar da Umar da Usman ba, waɗannan ba khalifofi bane. to kaga tun daga nan sai ya fara fito da aqidar sa ta zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma a cikin wani salo wanda ba kowa zai gane ba da aka tashi fassara da Hausa din sai aka ki fassara bila faslin din sai ba a fassara ta ba saboda an san wannan kowa zai karanta in an fassara ba a gane ba zaka ce to nan me kake nufi ba tare da rabewa ba zai yi bayani to amma da larabcin kai kaga bila faslin dan bila fas aka ma rubuta amma bila faslin ne suke cewa saboda haka ka san dun mun san wannan to sannan kuma a ciki yake maganar cewa wai ana taimakawa Amerikawa da yan kanzagin su yanzu dan Allah a wannan marra dan shi ya kamata yi wannan magana dan Allah yanzu duba faduwar Iraki da mutanen da aka karkashe dan Allah waye yake taimakon yan shi yan Amerika a can su wane ne da Allah ba su sistani bane su sistani ne su Abdul Aziz Baqirul Hakim su ne a cikin majalisa su ne tare da abin nan su sistani har rungumar Amerika aka rikai ana ba su wahaki ta Qur'ani za a ba American da yazo ya karkashe maka yan uwa ka zauna da shi sistani har aka gama fafutuka a Iraq har zuwa yau bai taba yin fatawa yace a yi muqawama wato a yi tirjiya ga wanda suka shigo abin nan ba Amerikawa nan ma su ne nasu shi yasa da suka tashi danka mulki suka danka wa shi a din suka yi ta propaganda cewa shi a su suka fiyawa a Iraki tare da cewa ba haka bane sunna su suka fiyawa a Iraki ba shi'a ba ba yadda za a yi shi'a su fiyawa a Iraki a zauna a yi ta musu wannan mulkin na kama kariya da saddame musu shekara da shekaru yana karkashe su to kawai saboda in an tashi zabe in aka ce su suka ci ba za ka yi gaddama ba saboda an riga an yi maka propaganda cewa su suka fiyawa shine kawai amma waɗanda suka iya bada kididdiga da tsofaffin kididdigu da ake da su na Iraki na kasar Iraki ya nuna sunna su suka fiyawa kuma har zuwa yanzu guraren da suka fi girma a Iraki sunna ne suke zaune a guraren irin su al-anbar irin su ramadi duk sunna ne a gurin shi yasa gurin ya fi ko ina tirjiya da ta da kura a gaban yan mulkin mallaka sannan ka duba yankin arewa inda kurdawa suke kurdawa nan duk sunna suke yi duk kurdawa nan sunna suke amma aka tashi sai a ce sunna shi'a kurdi ka ji wani sharri wai shi kurdi ba a sashi ba a lissafa cikin sunna su wane ne suke tare da Amerikawa a Iraki shi'a ne su wane ne suka taimaka aka karya gwamnatin Taliban har alfahari suke yi shi'a a jaridunsu suna yi wa Amerika gori cewa ba dan mun taimaka miki ba ba za ki iya korar daliban ba daga Afghanistan to kuma har kai ne kike da bakin ka ce wai ana taimaka Amerikawa ka manta ƴan uwanka da manyan rawunna suna zama da su a can ya kamata ka fara wannan magana to sannan ku duba takarda ce shafi daya bai ta kama shafi daya ba amma kurakuran da suke ciki na larabci sun kai wajen guda 15 shafi daya ne wannan shine abin da yake rubutawa kuma watakila taron dangi aka yi dan sun ce masu hidima dan sun gashi a ƙarshe sun ce masu hidiman ahlul baiti khuddamu ahlul baiti taron dangi aka yi amma duk da haka an kasa rubuta shafi daidai to wanda ba zai rubuta nashi daidai ba kana tsammanin zai iya karanta na wani daidai nashi ne amma bai iya rubuta shi daidai ba kana tsammanin zai iya karanta na wani daidai yanzu kaga bara in ba ku dan misalai kaga duk inda hamzatul qati take hamzatul wasl take hamzatul qati ake rubuta ta irin su issa hamzatul qati ce hamzatul wasl ce amma hamzatul qati aka sa irin su ism hamzatul wasl ce ba hamzatul qati ba amma hamzatul qati suke sawa sannan duba irin su iktida shi ma hamzatul wasl ce ba hamzatul qati ba amma hamzat kaga duk haka basu ma san meye hamzatul qati meye hamzatul wasl ba fi sabilillah yanzu wannan ya kamata ya rubuto wannan ya dinga rabawa ya kamata ya ji kunya yazo misali yanzu kaga nan abin nan laqad za'amta al-ilma ma sha Allah wannan ba larabci bane ban san wani yare bane na dai san ba Hausa bace wannan ba kuma Kanuru bane ba Fullataci bane wannan yare ne wannan laqad za'amta al-ilma za'ama min af'alul qulub af'alul qulub kuma koyaushe ne ana hada su ne da jumlar da take asalinta mubtada ne da khabar za'amta annaka ko za'ama an dole sai ta zo da abinda zaka yi tawilin sa da masdar amma ba a cewa za'amtal ilma tayi ta'addi zuwa ga maf'uli guda daya, wannan ba larabci kai ba. Watahjumun nasa, ba a cewa watahjumun nasa, in ka tahjumu dole ya ta'addi da ala, watahjumu ala, ba a cewa watahjumu, tahjum baya ta'addi da kansa. Fi'ilin da yake ta'addi da kansa shine tuhajimu, wannan shine yake ta'addi da kansa. Amma tahjumu la yata'adda bi nafsihi wa innama yata'adda bi ala. Sannan aka ce wa hadhihi risala sarihatun minka lid-difa'i an a'da'illah, lid-difa'i ba za ta zama lid-difa'i ba, sai dai ya zama fid-difa'i, ba lid-difa'i ba, lamun anan ba ta da mahalli. Haka nan wa bi husni zannina bikum ala annakum, wannan ba wannan gwaranci ne, wannan badin babu ita ta farko. Wa bi husni, sai dai wa husnu zannina, sannan ala din nan ba sai ta zo ba. Wa husnu zannina bikum annakum, saboda zanna ta ta'adda ila maf'ulaini, ba ta buƙatar ala. Zanna min af'alil qulub, ko tawadara da cin af'alil qulub, saboda ka ba ta buƙatar ala. To wannan kaɗan daga cikin irin kurakuran da suke cikin abinda bai kai shafi ɗaya ba, kuma an yi taron dangi akan sa wajen rubuta shi, dan Allah aje ayi karatu, dan Allah tsaya ayi karatu, ku daina shiga cikin abinda yake rudu ne da hayaniya. Mu abinda yasa muke faɗar wannan maganganu sab ku muke yi, duk mutumin da zai ce gyara kayanka ba zama sauke mu raba. Kuma nasiha ce muke muku, aqidar da kuka dauka aqida ce wacce take ba ta rike kwarai da gaske, aqida ce wacce take bara gurbi ce, aqida ce wacce dukkan mutane masoya Allah sun yi Allah wadare da wani aqida. Saboda haka ku yi kokari ku gane, a daina rudar ku. Ka je wani ya baka wannan photo stat din ka zo kana rabawa, gaskiya ya cuce ka. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu da ku baki daya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم.
نعم. الله مدوكين سركي يچه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومك. حقيقة من أيكو دا النبي نوح زوا غا متاننسا. إني لكم نذير مبين. ني للي مي غرغتيني غريكو كمو مي بيانا غرغتين. الله تعبدو إلا الله. دا چه واكدكو بوتاو قواسي الله. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Ni ina jiye muku tsoron azaba ta wani yini mai radadi. Wato Allah madaukakin sarki bayan yayi shimfida da bamu labarin abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gaya wa mutanansa, da abinda Allah ya bashi na Alkur'ani, da yadda Ubangiji yayi ta gaya mana abinda ya shafi halittar sama da ƙasa, da hujjoji dai waɗanda suke nuna wahadaniyarsa da kuma gaskiyar annabcin Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai aka hada wannan da kissoshin annabawa domin a nuna wa mai karatu cewa dukkan annabawa sun zo ne da abu guda ɗaya, sun zo ne da cewa a bauta wa Allah shi kadai. Kuma dukkanin annabawa sun gamu da kalubale, mutanansa sun kalubalance su, kuma dukkanin annabawa daga ƙarshe Allah yana ba su nasara akan mutanansu. Saboda haka Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da sahabbansa, kamar Ubangiji yana musu lallashi ne cewa duk abin da suka gamu da shi na tirjiya daga kafirai da kuma taurin kai da suke nuna musu, kar su damu. Wannan ɗabi'a ce da wannan risala ko kuma wannan saƙo na Ubangiji ya ƙunsa. Ko da yaushe Ubangiji ya aiko da manzanni sai ya samu waɗanda suke masa taurin kai, shine Ubangiji ya shiga ba da tarihi. Don haka Alkur'ani yanzu an buɗe mana kundin tarihi, za a ba mu tarihin Annabi Nuhu, Annabi Hud, Annabi Salih, Annabi Shu'aib, sannan Annabi Ibrahim, Annabi Musa, Annabi Lut, Annabi Musa alayhi salam. Don a baka cewa haka dukkan wannan tawaga ta annabawa ta kasance, duk ga irin gogwarmaya da ta sha, amma daga ƙarshe ana yin nasara. Wannan zai kwantar da hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ma zai yi nasara. Allah ya ce ya aika Annabi Nuhu zuwa ga mutanansa, shine farkon manzo da Allah madaukakin sarki ya aiko duniya, bayan mutane sun koma bauta ma wasu wanda suke tsammanin su waliyai ne, sun bar bauta wa Allah shi kadai, suna shirka da wasu waɗanda suke zaton su waliyai ne, suna hada su da Allah. Kun san kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi, a hadisin Abdullahi dan Abbas, cewa mutanen annabi Nuhu gabanin Allah ya aiko shi, wato akwai mutanen da suke mutanen kirki waɗanda su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratu Nuhu, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa yauqa wa nasra. Waɗannan mutane dukansu mutanen kirki ne, sunaye ne na mutanen kirki waɗanda suka shahara a cikin jama'a da aikin alkhairi da aikin da'a. To lokacin da suka mutu sai wasu suka ce a maimakon a manta da su gara ai mutum-mutumin su dan ana tuna su, ƴaƴanmu suna iya tasowa su manta tarihin su, wataƙila a lokacin babu abin da ya aka sani na rubuce-rubuce ballantana a rubuta tarihin, sai suke ganin to in an yi mutum-mutumi wannan zai tsare tarihin. Duk sanda ƴaƴanmu suka taso sai mu gaya musu cewa waɗannan mutanen kirki ne, ga kuma labarin su sai a ci gaba da koyi da su. To tafiya tayi tafiya sai shedan ya zo ya gaya wa jikokin waɗannan cewa ai iyayenku waɗannan gumakan suke bautawa, sai suka shiga bauta musu. To shine Allah maɗaukakin sarki ya aiko da farkon risala, ta farko ita ce risala ta annabi Nuhu alaihi salam zuwa duniya, cewa ya gaya wa mutane abin nan da suke bauta ba Allah ba su bari su bauta wa Allah shi kadai. Inni lakum nadhirun mubin, ne mai gargadi ne a cikin ku kuma mai bayyana gargadin nan. Allah ta'budu illa iyyah, wato wannan shine abin da sako na ya kunsa. An din nan ka iya cewa tafsiriya ce, ana fassara maka abin da arsalna ta kunsa, ko kuma nadhirun domin shi ma fihi ma'anar qauli an la ta'budu illa iyyah, ko kuma ka ce an din nan mukhaffafa ce min as-saqila ay annahu la ta'budu illa iyyah, cewa kada ku bau illa Allah, kada ku bauta wa kowa sai Allah, kada ku bauta wa kowa sai Allah. Wannan shine abin da sakon nashi ya kunsa, kun ga yayi daidai da sakon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, kamar yadda farkon surar ta nuna kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir an la ta'budu illa iyyah, wato tun daga nan ubangiji yana gaya maka cewa tun daga annabi na farko magana iri ɗaya suke yi, kusan lafazin su ma ya zama kamar guda ɗaya. Yace innani lakum nadhirun mubin, can kuma innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Saboda haka ubangiji ya nuna mana cewa hatta lafazin su kusan yayi kama ma da juna, saboda abinda suka zo da shi guda ɗaya ne. Allah ta'budu illa iyyah inni akhafu alaikum illa Allah, Allah ta'budu illa Allah inni akhafu alaikum عذاب يوم اليم, ni ina je muku tsoran azabar wani yini mai radadi. Wato wannan shi yake fassara maka gargadin, aka kawo maganar yini mai tsanani domin shi kullun gargadi tsoratarwa ne, sabanin bushara faranta rai ne, a gaya maka abinda zai maka dadi a ranka shine bushara, gargadi kuma a gaya maka abinda zai tsoratar da kai. To shi yasa wannan gargadin ubangiji ya fito da shi cikin wannan jumla, inni akhafu alaikum عذاب يوم اليم, aka yi idafar azabar zuwa ga yawmin alim, yaumin din aka sifanta shi da alim, wato mai radadi, don a nuna maka tsananin radadin da azabar da take cikin wannan yini din. Wato shi kansa yini din yana kuna da wannan azaba din, ballantana kuma wanda yake cikin sa, shi yasa aka sifanta yini din da shine mai radadi, azab yaumin alim. Sannan kuma ubangiji ya kawo azaba anan na kira ce, tunda idafa ta zuwa ga na kira baya fitar da ita daga tankir, wata azaba ta wani yini mai radadi. Wasu malamai suka ce ana nufin azabar duniya, wasu suka ce ana zubin azabar lahira, amma me zai hana a nufi azabar kowace ma, azabar duniya wacce za ta same su in ba su yi imani ba, wanda kuma daga ƙarshe Allah ya aiko musu dufana, kaga azabi yawmin alim ce a nan duniya. Sannan kuma azabar da za ta same su a lahira, shin a lokacin da yake gaya musu wannan sun fahimci azabar duniya yake nufi, tunda ba su yarda da ta lahira ba, shi yasa a can gaba suke cewa fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin, ka kawo mana azabar da kake mana alkawari in har gaskiya kake fada. Kaga ba su yarda da maganar lahira ba, su suna fahimtar azabar duniya yake musu gargadi. To kuma shi annabi Nuhu shi kansa ai ya san cewa in dai har ba su yi imani ba, ba mamaki ubangiji ya musu azaba tun daga nan duniya. Saboda haka shi din ma zai iya fahimtar azaba mai radadi, ko kuma zai iya nufin azaba mai radadi cikin maganarsa. فقال الملأ الذين كفروا من قومه
قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّعِي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّ كنتم كاذبين
فقال الملأ الذين كفروا من قومه sai manyan mutane manyan gari waɗanda suka kafirta daga cikin jama'arsa daga cikin mutanansa sai suka ce ma naraka illa basharan mithlana mu ba ma ganin ka face mutun ne irin mu wa ma naraka tabaka illa alladhina hum araziluna kuma ba ma ganin waɗanda suka bi ka face sune mafiya kaskanci sune kaskantattun cikin mu ba dai ar-ra'ayi kuma sun bi ka ne ba tare da zurfin tunani ba وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ kuma ba ma ganin wani fifiku da kuke da shi akan mu bal nazunnukum kadhibin bari ma muna tsammanin ku makaryata ne ku duba irin wannan tuhuma da suka yi wa annabi nuhu alaihi salam da mabiyansa shubuhohin da suke ganin su ne za su hana su karbar gaskiya su za su hana su gaskata annabi nuhu alaihi salam Allah ya ce faqala al-mala'u aka kawo fa wacce ke ta tafri'i ce don a nuna maka cewa annabi Nuhu yana gama maganarsa ko zo ku bi Allah ba su tsaya sun yi wani tunani ba shi yasa wannan fadin tana nuna ta'kibi wato abinda ya zo nan take nan da nan sai manyan gari sai suka shiga cewa ma naraka illa basharan mislana manyan gari har kullun ba lalle ya zama su ne masu gaskiya ba lalle ne zama su ne masu waɗanda suke akan daidai ba ba lalle ne ya zama su ne waɗanda suke da kyakkyawar ra'ayi ba manyan gari su dai an san su ne shugabanni a gari suke da fada aji a gari sannan kuma su suna ganin suna da shugabanci ganin annabi Nuhu alaihi salam yanzu yana wa'azi yana cewa a zo a bi Allah a bauta masa shi kadai a daina bauta abubuwan da ake bauta sai suke ganin kamar zai kwace musu shugabancinsu sannan shugabancinsu a lokacin suna gina shi ne akan wasu abubuwa wanda yake shugaba ya kamata ya mallaki wasu abubuwa waɗannan abubuwan da suke so shugaba ya mallaka ba wasu abubuwa bane wanda suke na kamala amma a gurin su suna ganin su na kamala mai wannan sifofin shine kamili shi ya kamata ya zama shugaba ya zama jarimi ne ya zama mai kudi ne ya zama mai shugabanci ne ya zama mai kendiri ne yana da ken halitta waɗannan abubuwan suna ga sune mai kiyasi a gurin su idan mai shugabanci ne da yawan mabiya kaga kenan ana buƙatar lokacin da ake buƙatar shi ake buƙatar mabiyansa zai bayar zai bada taimako ta fuskar mabiyansa idan ya kasance mai ƙarfi ne ana ganin duk lokacin da ake buƙatar kare ƙasa zai bada ƙarfinsa wajen kare ƙasa daga makiya abokan gaba saboda haka ana ga shi ma ya kamata a bashi wani abu na shugabanci idan mai dukiya ne ana ga ana buƙatar dukiyarsa shi ma ya kamata a bashi wani abu na shugabanci in mai ken kira ne mai ken diri ne ana jin daɗin zama da shi ana jin daɗin hira da shi ya kamata shi ma a ɗauke shi wani abu amma duk wanda bai mallaki waɗannan abubuwa ba to kada ya zama kada ya ce zai samu shugabanci ya zama na talaka ne kai ya nemi shugabanci ko ya zama na ainihin baya da wani garin jiki ka annahu khushubun musannada ganshi kamar wani katan katako ce bai zama kamar haka ba to kada yayi magana cewa shi a nada shi shugabanci saboda su a gurin su wannan shine miƙiyasi na shugabanci kuma wanda yake da wannan shi ya kamata ya zama shugaba don haka lokacin da annabi Nuhu ya fara kiransa sai ya kasance talakawa su suke ta binsa sai ya kasance marasa galihu su suke binsa masu rauni su suke binsa sai suke ganin cewa wannan alama ce da take nuna ba gaskiya yake faɗa ba waɗannan bai kamata a ce sun fi su fahimta ba sai suka ce na farko shi ba su ma naraka illa basharan mislana kai dai mutum ne irin mu me zai sa a zabe ka kai a baka shugabanci mu ba a zabe mu ba dan suna ga su ne al-mala'u su ne manyan gari dan menene ba za a ba ma wani da wani da wani ba ai sun fi ka wadata sun fi ka daukaka sun fi ka asali sun fi ka kaza sun fi ka kaza to tunda ba a ba su ba dan me kai za a baka saboda haka ya kamata dai ka dara mu ka zama wani aljani ne kai ko mala'ika ko wani jinsi dai ba irin mu ba kuma jinsin da ya dara namu kaga wannan shubha ce da dukkan kafirai suka hada baki akan ta cewa yaya za su bi mutum a basharan minna wahidan nattabi'u inna idhan lafi dalalin wa su'ur yanzu mutum ɗaya guda ɗaya tak a cikin mu sai mu bi shi ka in mun yi haka mun zama cikin hauka da bata da cikin bata da hauka kaga rashin bin nasu shine bata kuma shine hauka saboda haka suka ce ya za su bi mutum ya kamata ya zama ba mutum bane sun banta cewa ubangiji الله أعلم حيث يجعل رسالته كما الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس yana zaben manzanni da ko ina, kuma aiko mutum cikin su yazo ya karantar da su yafi musu sauki akan aiko da manzanni, kamar yadda muka sha bayani akan a aiko da mala'ika, domin ba za su iya tajanusi da mala'ika ba, amma za su iya tajanusi da mutum, za su iya zama da shi su karba abin da yake faɗa musu na gaskiya. Saboda haka Annabi Nuhu alaihi salam Allah ya turo shi mutum kamar su, sai suka ce da shi ma naraka illa basharan mithlana, saboda haka wannan hujja ce ta farko da za ta sa ba za mu bi ka ba. Wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum ahluna, kuma ba mu ga waɗanda suke bin ka ba sai waɗanda suke makaskanta a cikin mu. Wato idan aka ba su labarin wani shugaba aka ce babba ne, mutum ne da yake babba wanda ake girmamawa, suna gane shi ta hanyar mabiyansa, a ga cewa mabiyansa din nan su ma wasu ne, su ma ashraful qaumi ne, su ma manyan gari ne, to su da cewa shi shugaban ne. Amma aka ga cewa wasu ƴan jigari-jigari ne duk suke bin sa a baya, to alamar cewa shi fa ba shugaban bane, bai cancanci shugabanci ba. Saboda haka sai suka kalli Annabi Nuhu ta bangaransa suka ce shi mutum ne, ba zai iya zama shugaba ba. Suka ce to kuma ta bangaren mabiyanka shi ma nan ba za ka iya zama manzo ba, ba za ka iya zama mai gaskiya ba, ba za ka iya zama shugabanmu ba, saboda mabiyanka ba wasu bane illa alladhina hum araziluna, sai waɗanda suke kaskantattun cikinmu, waɗanda suke masu ƙananan sana'o'i, waɗanda suke masu dako leburanci, su muka ga suna binka. Ya kamata inda kai manzo ne mu ga cewa manya-manyan mutane ne suke binka. Badi'ar ra'ayi, sannan su ma ba da zulfin tunani ba, su ma ba su tsaya sun yi aiki da tunaninsu ba, dan da sun yi aiki da ƙwaƙwalwarsu ba za su bi ka ba. Su suna nuna cewa su sun yi aiki da tasu ƙwaƙwalwar. Waɗannan saboda arazil ne cikin mutane, kaskantattu ne, ba su da galihu, to ba su da tunani. A gurinsu babban mutum shi ne mai tunani, shi ne mai fahimta, amma wanda ba shi da wadata, ba shi da jama'a, ba shi da ƙabila mai ƙarfi, to bai kamata ya zama yana da fahimta ba. Kaga wannan duk maqayis ne na jahiliya, ma'auni ne na jahiliya, ba na ma'auni ne na mutum wanda yake mai hankali ba. Saboda haka suna cewa su ma ba su tsaya sun yi tunani ba, kamar ce masa suke yi, su ma in suka tsaya suka yi tunani za su gudu su bakka, amma yanzu ba su yi tunani ba ne. Badi'ar ra'ayi, a farkon karo ne suka bi ka, amma nan gaba in suka yi dogon tunani za su bakka. Suka dawo suka ce kuma wa ma nara lakum alaina min fadlin, kaga anan kuma duk sun hada Annabi Nuhu din da shi da waɗanda suka ce araziluna, sun tara su gaba ɗaya, suka ce kuma gaba ɗayan ku mu ba ma ga wani fifiko da kuke da shi akan mu. Ya kamata zama kun fi mu fifiko, amma ba mu ga wani fifiko da kuke da shi, wani matsayi kuka fi mu har da za ku ce ku kuke kan gaskiya, mu kuma muna kan ɓata. Sai suka ce bal nadhunnukum kadhibin, bal tsammanin mu ƙarya kuke yi. Adh-dhannu anan ya iya zama bi ma'ana al-ilm, don adh-dhannu yana zuwa bi ma'ana al-ilm, bi ma'ana al-yaqin, wato mun tabbata ku maƙaryata ne. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, kaga yazunnuna anan ana nufin waɗanda suka tabbatar, ba ana nufin suke zato ba. Saboda haka kalmar dhann a larabci tana zuwa bi ma'ana al-yaqin, tana zuwa bi ma'ana al-ilm. Saboda haka nan ta yu balla zunnukum, ba wai suna shakka ba, su a gurin sun tabbata, mun tabbatar da ku maƙaryata ne, tuhuma ta ƙarshe kenan. Ka kuma iya barin dhannu a babinta, ba waɗancan sun ce da su badi'ar ra'ayi ba, wanda ba su da zurfin tunani shi yasa suka bi shi, to kada wai su ma su zama kamar su, su yi abu ba tare da su yanke hukunci, ba tare da sun tsaya sun yi dogon tunani ba. Sai suka rage suka ce muna tsammanin ku maƙaryata ne. Saboda haka kaga dalilin ƙaryata su, saboda su mutane ne, annabi Nuhu mutum ne, ya za a yi mutum ya zama shugaba, ya zama manzo, sannan mabiyansa waɗanda suke araziluna, wato ƙasƙantattu ne, wanda kuma a ƙa'ida galibi waɗanda suka fi riƙe gaskiya su ne waɗanda suke galabaitattu ɗin, domin kullum su suke neman mafita. Manyan gari galibi su aka fi samun azzalumai a cikinsu, waɗanda suke matuta, shuwagabanni su aka fi samun matuta a cikinsu. Shi wanda yake galabaitacce kullum neman mafita yake, in yau aka ce ga wanda zai ƴanta shi daga waɗannan azzaluman, da gudu zai bi shi. Saboda haka su sun fi samun ƴanci su bi shi, kuma babba gani yake yi yana da wata maslaha, na farko ana girmama shi, na biyu yana tara wata dukiya ta hanyar ma da bata dace ba, na uku kuma yana amfani da wannan matsayin nashi ya gallaza wa mutane yadda ya ga dama. In aka ce za a kawo gaskiya, to shi fa duk wannan maslahohin nasa an rushe masa su, kaga dole ya faɗa da gaskiya. Shi yasa galibi waɗanda suka fi faɗa da gaskiya su ne waɗanda Allah ya ba su wadata, ko ya ba su mulki, ko ya ba su yawan jama'a su suka fi fada da gaskiya shi yasa zamu ga Allah madaukakin sarki yana cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqa 'alayha alqawl fa damarnaha tadmira duk lokacin da muke son halaka wata alqarya sai mu sanya mutra fiha masu wadata masu ni'imar a ciki ɗan ajin tubarkalla sai su yi tabarna sai tabarna a ciki karshe mu halaka wannan ƙarya wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha haka nan muka sanya ko a cikin kowace alƙarya muka sanya manyan alƙaryar su ne ko manyan masu laifi wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajanna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun haka nan dukkan wani da Allah ya aiko wani manzo da Allah ya aiko gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata alƙarya Allah ya ce illa qala mutrafuha sai masu jin dadin garin manyan garin kenan sai sun ce inna wajadna aba'ana ala umma mun samu iyayenmu ne akan wannan addini addini ne na kaka da kakanni wa inna ala atharihim muqtadu kuma mu su za mu bi saboda kafa to saboda haka har gode yaushe irin waɗannan su suka fi ainihin su suka fi yaki da gaskiya galabaitattu su suka fi gaskiya domin su suke ganin mafita a cikin wannan gaskiya din sannan kuma za mu gani a hadisin Hiraql hadisin da yake cikin sahihai lokacin da Hiraql wato sarkin Rumawa yace aje a kawo masa Abu Sufyan yayi masa tambayoyi a lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba yayi masa tambayoyi game da Annabi sallallahu alaihi wasallam yaji meye sifofinsa meye ɗabi'unsa ya yake a cikin su a lokacin da aka kira Abu Sufyan cikin tambayoyin da aka yi masa ya tambaye shi a ashrafun nasi taba'uhu am du'afa'uhu manyan mutane ne suka yadda da shi ko kuma galabaitattun mutane wanda ba su da galihu su suka yadda da annabi ko kuma manyan gari sai ya ce bal du'afa'uhu ai galab shi ya zata cewa kamar cikai haba ai duk ƴan tasha ne da suke binsa bal du'afa'uhu to shi ne sai Hiraql sai ya ce hum atba'ur rusul to ai su ne dama suke bin manzanni wato Hiraql ya san ya gane gaskiya dan a lokacin kawai saboda wannan mulkin ya hana ya abin nan har mutanansa sun fara shakkarsa sai ya fito ya ce shi fa yana nan kan bakansa fa dan har sun fara shakkarsa saboda sun ga irin tambayoyin da ya dinga yi wa manzon Allah ya dinga yi wa Abu Sufyan kuma da ya bada ansa sai ya ce eh to wannan ba zai iya zama kaza ba wanda yake kaza ba zai ya taba muku ƙarya kun taba suka ce ai bai taba mana ƙarya ba ya ce to ba zai bar ƙarya ba lokacin da yake yarinta sai yanzu bayan ya girma kuma ya muku ƙarya ba zai ƙi muku ƙarya ba kuma ya wa Allah ƙarya to sai suka ga cewa to alama zai yadda to shine suka tayar bada ƙayar baya shi kuma ya ce yana nan kan bakansa kuma ya mutu a kafirinsa to shi ta saboda haka ita gaskiya ba ta buƙatar wai sai mutum ya tsaya ya yi wani dogon tunani kamar yadda suke cewa wai ba da'ar ra'ayi wai waɗannan ba su yi amfani da zurfin tunaninsu ba ai ita gaskiya in dai ta fito ƙarara kamar rana ce in ta fito ƙarara rana tsaka ka zo kana tunanin wai ranar nan akwai ta ko babu kaga mutane su ce wannan fa kansa ya sunci notinsa ya kunci ai ta kace kai rana ku ta fito 12 rana fa rana ku mutane suna ta neman iluwa shi yana tambaya wai ku ranar nan da gaske ne ta fito haka ba buƙatar abin nan walaysa yasihu fil azhani shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalili ba abinda kwakwalwa za ta yadda da shi in har rana za ta buƙaci sai an kafa mata dalili haka gaskiya ba ta buƙatar sai an tsaya an yi wani zurfin tunani matukar dai an fahimci cewa wannan abin gaskiya ne shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina abubakar bai yi wata ba ya karɓi musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wanda na kirawo ma da autu ahadan ila al-islam illa kanat lahu kabwa illa abubakar babu wanda na kirawo zuwa ga musulunci face ya yi ɗan inda a kai ya musulunta ko kai ya musulunta sai abubakar shi da na kirawo shi fa innahu lam yatala'asa bai yi kai kawo ba bai yi in'ina ba ana cewa da shi ga musulunci ga yadda yake yana jin bayanin musulunci sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah saboda abu ne da ya dace da fitrarsa shi kansa abin yana jin a ransa cewa abin da ake yi ba daidai ba ne bai kamata a bauta gunki ba bai kamata a yi kaza ba bai kamata a yi kaza ba amma da wata hujja zai hana mutane ba ya da ita sai aka zo aka ce masa gashi annabi yazo ce ga addini Allah ya aiko da gashi gashi yadda yake yana jin haka sai ya ji ya daidai da fitrarsa sai kalmar shahada don haka a ce wai su sun yi imani saboda ba su da zuzurfin tunani shi yasa suka yi imani su ko manyan gari suna da zuzurfin tunani shi yasa ba su yi imani ba wannan duk yana nuna cewa ba su san gaskiyar bane shi yasa suke fadar haka Allah ya ce kala
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون
النبي نوح yace kala ya qaumi ya ku mutane na kun ga nan ma sai saki kiran su da ya qaumi domin dai ya kara jawo hankalin su ya kwantar da wannan fushi nasu da suka yi sai ya kara cewa ya qaumi ku mutane wannan don ya nuna musu cewa maslaha su yake nema tunda shi nasu ne ba fa yana neman ya kwace musu shugabanci bane ko ya raba su da maslaha su a'a yana neman musu abin da yafi zama maslaha ta hakika ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi yanzu ku bani labari in har na kasance a bisa wata hujja daga ubangiji na wato annabci ubangiji na ya bani ba wai ainihin ni ne na zabi kaina na mayar da kaina annabi ba a ubangiji shi ya bani wannan annabci ya kuma bani wata hujja daga gare shi wa atani rahmatan min indihi ya bani rahama ta annabci daga wajensa bayyana ya bani burhan ya bani hujjar da zan gaya muku sannan kuma ya bani annabci daga wajensa kun ga ashe ba zabin kaina bane ubangiji shi yake zaba ya bayar don haka kasancewa ta mutum wannan kai ya rufe muku ido ba ni na nada kaina ba bare ku ce kai mutum ne bai kamata ka nada kanka a wannan matsayi ba ubangiji ne ya bani sannan fa ummiyat alaikum wannan rahama din da wannan hujja din ta bace gabarin ku ta kuka kasa gane ta kuka makance ba ku iya ganin wannan hujja din wato anan annabi nuhu alaihi salam kamar yana mayar musu da martani ne a fakaice ba sun ce ma wadancan da suka bi annabi nuhu badiyar ra'ayi ba cewa ba su da zurfin tunani to shi kuma yana nuna musu cewa su ne yanzu makafi ba sa ganin gaskiya su bita to amma a cikin wani wata siga da ba za ta tunzura su ba ce ba ku ganin yanzu in an bani wata in ina kasance bisa wata hujja daga ubangiji na kuma ya bani wata rahama daga wajensu ko kuma fa ummiyat alaikum ta bace muku da gani ko aka makantar da ku ga barin ganinta ba ku iya ganinta anulzimukumuha yanzu shin ma tilasta muku sai kun rike ta sai kun bita wa antum da hakarihuna alhalin ba ku so kaga annabi nuhu da farko ya dauko maganar da sigar shi kadai in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indi sai kuma ya dawo yace anulzimukumuha sai ya hado da wadancan da ake ganin su a raziluna dan ya nuna masa cewa wadannan tare da ni suke ni a guna masu martaba ne masu matsayi ne inda ana tilasta wani ya bi addini tare da su da ni da su da ku zamu tilasta ku shi yasa sai ya hado su cikin maganar dan kada su dauka yadda suka ce waɗancan mutanen kaskantattu ne wulakantattu haka annabi nuhu yake kallon su a'a annabi nuhu yana ganin sa ansaruhu ne a'wanuhu su ne mataimakan sa inda za a tilasta waɗannan su bi gaskiya to da su za a yi shi yasa ci anulzimukumuha yanzu ma tilasta muku sai kun bi wa antum laha karihuna alhalin ba ku so wato abinda muke faɗa dinnan ba tilas muke so mu yi muku ba a'a babu tilas a addini muna faɗa muku gaskiya ne da abin da ya zo daga Ubangiji kun yadda ku bi to ku bi in ba ku yadda ba ku je ku ci gaba da abin da kuke yi amma kuma mu ba za mu fasa karantarwa ba za mu fasa faɗakarwa ba wannan shine sakon da yake nuna musu amma ya fara ba su ansa ainihin a dunkule zai dawo kuma ya ba su ansa filla filla waɗancan shubuhohi da suka kawo na cewa shi mutum ne sannan su waɗanda suka bi shi kaskantattu ne sannan kuma ba su da wani fifiko a kansu duk zai bi su kuma bayan ɗaya ya ainihin warware su saboda yadda annabi nuhu yake magana da mutanensa shi ya sa ma ake masa take da khatibul anbiya wato a cikin annabawa shi ne khatibinsu shi ne mai hudu ba a cikinsu saboda haka annabi nuhu alaihi salam bayan ya ba su ansa a dunkule wanda ita ce wannan ayat ta kunsa zai kuma zo ya ba su ansa filla filla wanda za su nuna ce zai nuna musu cewa abinda kuka rike a matsayin shubha da hujja ba hujja bace kwata kwata, bai kamata su ya hana ku bin gaskiya ba yayin da gaskiya ta zo muku. Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kaurace mata. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.